sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da dare. Na yau talata 19 ga watan Mayu shekarar 2020. Baba Yakubu Makeri ne tare da Aisha Tusale da sauran abokan aiki daga nan Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa adadin mutane da suka kamu da coronavirus a Najeriya sun kai 6,675. Kanin gwamnati ta ce ba za ta dage dokar hana yawo nan take ba saboda yin takatsantsan da dakile bazuwar cutar. Rabon kayan abinci na COVID-19 a jihar Bauchi ya haifar da cece-kuce tsakanin 'yan gudun hijira da hukumomin jihar, inda mataimakin gwamnan jihar Bauchi ya ce 'yan gudun hijiran ba su da rabo a cikin wannan abinci. A cikin shirin kuma za ku ji cewa ana ƙara samun haske akan halin ta'addanci da ƙungiyar Boko Haram bangaren ISWAP suka kai a garin Dapchi. To sai kuma wata sanarwa daga fadar shugaban ƙasar Najeriya wanda ke cewa shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin kaddamar da wani gagarumin farmakin soji akan mahara da masu satar mutane da suka addabi jihar Katsina. A ƙasar Ghana kuma wata ƙungiya mai zaman kanta ta Child Online Africa ta kuka akan barazanar da yara da matasa ke fuskanta na gurɓatar tarbiyya ta hanyar zuba hotunan batsa a yanar gizo. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar da kuma tasirin azumin watan Ramadana, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar cewa zai daina ba hukumar lafiya ta duniya WHO kuɗi baki ɗaya in dai har hukumar ba ta yi waɗansu muhimman sauye-sauye a tsarinta ba nan da kwanaki 30. A cikin wasiƙar da ya aike wa babban daraktan hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus, shugaba Trump ya zayyana hujjojinsa na ɗaukan wannan mataki da cewa hukumar ta gaza nesanta kanta daga ƙasar China a lokacin wannan annobar coronavirus. Ya nuna ƙarara matakan da kai da hukumarka kuka ɗauka a yayin annobar na da matukar tsada ga duniya. Hanyar da ta fi dacewa ita ce hukumar ta dogara da kanta, ta nesanta kanta daga ƙasar China, a cewar Trump. Daga cikin ƙwararren hujjojin, Trump na zargin WHO da nanata ba da bayanai da suka kawo rudani game da cutar coronavirus, kuma bata matsa wa China ta karbi shawarwari da masana suka bada ba. Hakanan ta goyi bayan hana zirga-zirga da China ta yi a cikin gida, alhali bata goyi bayan matakin da Trump ya dauka na hana 'yan China shigowa Amurka ba. A watan da ya gabata, Tedros ya nuna bakin ciki kan matakin da Trump ya dauka na dakatar da kudin hukumar ta WHO. Jiya Litinin, Tedros ya bayyana wa taron kasashen duniya kan harkar lafiya matsayin da hukumar ta dauka game da cutar coronavirus. Kasuwannin hannayen jarin kasashen Asiya na ci gaba da murmurewa a tsakiyar kasuwancin yau Talata, biyo bayan labaran da suka bayyana cewa an samu maganin annobar coronavirus. Hannun jarin Nike na Japan da na Hang Seng na Hong Kong sun cira da kashi 1.8 cikin 100. Su kuwa kamfanonin Seoul na Kospi da S&P Ask da ke Sydney sun cira da kashi 2 cikin 100, a inda Shanghai kuwa ta cira da fiye da rabin kashi 1, sai Taiwan da ta cira da fiye da kashi 1 cikin 100. Karfin murmurewar kasuwar hannayen jarin kasashen na Asiya yana da alaka da murmurewar kasuwar Wall Street na jiya Litinin, tun bayyana sanarwar wani kamfanin sarrafa magunguna na Amurka Moderna na samar da maganin annobar COVID-19 bayan wani gwaji da aka yi akan wasu mutane kuma suka warke. Yanzu haka kamfanin ya ce zai samar da maganin mai yawa a watan Yuli don ƙara tabbatar da aikin maganin. A kasuwar mai kuwa, kamfanin Amurka na West Texas Intermediate an sayar da gangan ɗanyen mai akan dalar Amurka 32.25, inda ya cira da kashi 1.3 cikin 100, a yayin da nau'in ɗanyen mai na Brent na kasuwar ƙasa da ƙasa kuwa aka sayar da kowace gangar mai akan dala 34.82.
A gaida Aisha Jusine ne ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin yayin da adadin masu dauke da cutar coronavirus yake karuwa a Najeriya yanzu haka da gwamnati ta ce ba za ta tsage dokar hana yawo nan take ba domin yin taka tsantsan da dakile bazuwan cutar wakilinmu baban gidan Jibrin ya aika mana da rahoto
a yayin da adadin masu dauke da cutar coronavirus yake karuwa a Najeriya yanzu haka da gwamnatin Najeriya ta ce ba za ta dage dokar hana yawo ba nan take domin yin takatsantsan da dakile bazuwar cutar a tsakanin al'umma. Wannan mataki da gwamnati ta dauka dai ya zo ne a daidai lokacin da yawan masu dauke da cutar ta COVID-19 ya kai 6,175 kawai yanzu dai jihar Lagos da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya ita ce kan gaba da mutane 2,624 da suka kamu da cutar sai kuma birnin Kano da ke zama cibiyar kasuwancin arewacin kasar mai mutane 842 matakin hana zirga-zirga tsakanin jama'a tare da rufe guraren kasuwanci cide ya haifar da koma baya ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa da ma harkokin addinai musamman a wannan wata na azumin Ramadan to koya wannan lamari ya shafi kananan yan kasuwa a wannan yanayi
sunana Hussein ina harkar tukin okada a nan garin Lagos babu wani mai wata sana'a da zai fada cewa shi wannan abu bai shahe shi ba gaskiya in ba masu sana'ar magunguna ba su ne ya zama dole so yanzu halin da ake ciki babu wani dan kasuwa wanda bai jikata ba ko mai karamin ƙarfi ko mai babban ƙarfi sau kamakon ba a cin kasuwanni kasuwar da ka saba zuwa kullun ka je ka sau yau ba ka sai ba za ka je ka samu wata sai bayan kwana biyu wata bayan kwana uku
assalamu alaikum sunana Alhaji Sada mazaunin garin Lagos domin Allah in aka duba yanda talauci yake a Najeriya da talakawa suke da yawa a Najeriya wani bai zai tashi bai da abin da zai ci sai ya fita ya nemo abin da zai ba iyalansa wani kuma Allah ya sare masa yana da shi to amma mafi akasari waɗanda ba su da shi sun fi yawa jahohin da suka bude kasuwanni ana ci sun yi kokari kuma su ma din ba wai an ce a kyale haka nan ba su ƙara daukan matakai yanda za a samu sauki kamar kasuwannin da suke kamar misali in aka yi wannan kasuwa ta ci yau saboda rage cinkoson jama'a washe gari sai a wata ta ce a kulle wannan saboda naga anan Lagos yawanci ana makasoni haka to mun muna fatan shugabanninmu na arewa za su dauki wannan mataki saboda rage dadadin talauci ga jama'a
kana Alhaji Abubakar Muhammad da baban yawo mu ba za mu taɓa mantawa ba baban gida a Najeriya domin yau kwanan mu 64 muna kulle ba amo ba lissafi kuma corona abin nan da ake sawa wallahi akwai siyasa ciki domin mun gane amma komi ina komin dadewa zamu ji game da Allah amma a ce musulmi da krista wata kwana 64 a ce ba zuwa masallaci ba zuwa coci wallahi ya kamata shugabanni su tare shi
ya zaka ma dai mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Abubakar Sa'ad na uku ya ce sallar Idi na bana ba za a gudanar da shi ba a masallatan Idi sai dai a masallatan Juma'a daban-daban domin rage yawan cinkoson jama'a Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya
a gaida Babangida Jibrin yayin da 'yan gudun hijira da ke zaune a jihar Bauchi ke fuskantar matsalar rashin sanin takamammen hukumar da za ta rika basu kayan agaji na abinci a gefe guda kuma shugaban kwamitin yaki da cutar COVID-19 Sanata Baba Tela ya ce kayan tallafi da hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabas ta bayar babu kaso 'yan gudun hijira a ciki saboda tallafi ne na COVID-19 da ake rabawa ga jihohi ga dai Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
In ji cewar kakakin hukumar raya shiyar arewa maso gabas NEDC Abu Musa kayan tallafin da suka kawo jihar Bauchi na mabukata ne wanda ya hada hadda 'yan gudun hijira.
Ni sunana Abu Musa na Asia Northeast Development Commission. Ka san shi kudin abincin an ba don a taimaka wanda suke bukatan abinci ne. Tunda yanzu ana cikin lockdown mutane ba sa fita cikin sana'a. Akwai wanda mutane da sai sun fita kowanne rana sun yi sana'a tukuna za su ce da iyalinsu so kaga iri-iri wannan ya kamata a taimaka musu da kuma mutanen IDB 'yan gudun hijira wanda ya kamata su kuma tunda ba sunansu ba 'yan gudun hijira ne kaga su kuma suna bukatar abinci da iri-irinsu da kuma iri-irin wanda gwamnati ta san cewa su waye ne wanda suka bukaci wannan sun fi mu sani tunda mu ba abincin muke ba su da suke Bauchin sun san waye ne suke bukatar wannan abincin wanda ya kamata a basu.
Sai dai kuma an ji cewa shugaban kwamitin yaki da cutar COVID-19 a jihar Bauchi, mukaddashin gwamnan jihar, Sanata Baba Tela, kayan tallafin da NEDC din suka kawo tallafi ne don annobar COVID-19.
Abincin da suka kawo mana kan suka mana kan foundation suka kawo mana for COVID-19. Ni ban ma san inda IDP suka boce wata guda ina suka ne a wani guri suke a tare IDP din kowa na zuwa gidan sa zai ce shi IDP kuma mu kayan da ai kayan da NEDC suka bamu yana nan a cikin takarda COVID-19 foundation haka suka aiko suka aiko kuma sarkin Bauchi muka ce shi ne chairman na COVID-19 foundation a kai masa din ba haka ba dan me za su hada mana da ambulance da IDP ne ambulance ba sun ba mu guda biyu ambulance na IDP ne ko kuma su kawo mana sanitizer na IDP ne haka da suka ba su ba mu ne ba su ba mu su da aka zo COVID-19 kuma da takarda a rubuce cewa gashi ga aikin da suka kawo na COVID-19 ni ban ma san inda ake feeding IDP ba wannan sai ba ta fasarin ma akwai IDP za ku ci ba amma dai wannan kan bana na COVID-19 ne wanda ake for polish wanda aka director shi a kowane state kuma suna yi in all the 6 states in the northeast duk suna yi musu
halin da ake ciki kuma yan gudun hijiran sun tabbatar mini cewa sun samu wani kaso na abinci sai dai ba zai ishe su ba
sai sunana Buba Musa Shehu ni ne chairman na yan gudun hijira na Bauchi state abincin da ake magana an cewa an zo an bamu lalle an zo an bamu ai sai da muka yi magana tukunna aka zo aka dauki abincin aka bamu abincin da aka bamu ne bai kai na local government daya ba yanzu haka ma mu karan kanmu mu rasa yadda zamu yi mu raba abincin nan kowa yana kuka kowa yana korafi akan abinci ya kasa to saboda haka muna kira ga North East Development Commission ba wai mu muna zargin su ko kuma muna ce ko suna yi wani mun da hana ko ba a'a ba haka bane
idan za a yi tunawa makon jiya mun kawo muku rahoto kan matsalancin karancin abinci da yan gudun hijira su fiye da 5,000 da suke jihar Bauchi suke fuskanta Abdulwahab Muhammad muda Amurka daga Bauchi a Najeriya
to madalla a gaida Abdulwahab Muhammad kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan da fatar an shakata da wannan wakar to yanzu kuma bari mu shiga bangaren tsaro inda ake kara samun haske dangane da harin ta'addanci da mayakan Boko Haram bangaren Iswab suka kai a garin Dabci daga Abuja Hassan Maina Kaina ya aika mana da wannan rahoto
a babanan dai mayakan Boko Haram bangaren Iswab sun matsa da kai harare a wasu daga cikin yankunan jihar Yobe wannan wani mazaunin garin Dabci ne ke mani karin haske akan harin ta'addancin da jiya Iswab suka kai a garin nasu na Dabci
to abin da ya faru jiya misalin kusan 5 haka muka samu labari yaran Boko Haram suna zuwa garin Dabci kuma kaman karfe 5 sai muka ji har to bayan wannan da dare kuma sai muka ga wuta ashe kofan gidan mai girma district na Dabci ka sa wuta da falonsa da kuma gidansa da ston abinci haka bayan wannan kuma tsare da fita bakin tija suka gona wani asibiti sannan kuma suka ɗau wata mota lokacin sojojin Najeriya sun zo suka yi musayan wuta jirgin sama ya saki bom wanda ya gona mota guda biyu kuma ɗayar motar ƙaramar hukuma ce wanda suka ɗauka sai kuma tasu ce ta yan Boko Haram kawo ci sun kai mutum 6 ko 7
na yan ta'addan
duba da yadda yan ta'addan suka kone gidan hakimin garin na tuntuɓi ɗaya daga cikin ƴaƴan mai garin na Dabci ko zai man bayanin yadda abin ya faru
kuma muna kan fitowa dai haka
wato kun gudu daji kenan
eh mun gudu gaskiya ne
to lokacin da suka shiga cikin gidan naku kamar me suka yi a cikin gidan
eh to lokacin da suka shiga suka doki fetur dai suka shiga suka koko ne wajen da za su fara kafin su doki kayayyakin
wato sun dauki kayayyaki a cikin gidan kenan
a insha Allah sun kun dauki
kamar me suka diba gidan?
Eh to akwai kayan su na mai girma din, su kayan sa na sawa da su kayan sa dai na abubuwan sa da yawa dai haka dai abubuwa da dama sun dauka a cikin gidan.
Sannan bayan sun diba kayan kuma sai suka sawa gidan mutum.
Suka sa ga abin na kaita suka kwana.
Da latin tuki da kwatar tsaron Najeriya akan wannan hari na garin Dafci, daya daga cikin masu magana da yawunta ya shaida min cewa nan gaba ne za su fidda sanarwa a hukumance. Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu yayi karin gaske akan abin da yasa ISWAP suka matsa da kai harare a bayan nan.
Muna sane da ita uwar kungiyar Islamic State da duniya da uwar kungiya gaba daya ta kaddamar da wani tsari wanda take kira yaki na Faransa, kuma ta yi shi ne don ya dace da wayannan kwanaki 10 na karshen Ramadan. Amma lalle mun ga alaman suna kai hare-hare, hadde hare-haren da suke amfani da roka-roka suke jefawa daga nesa a shekara 2019 sun yi irin wannan kira gab da babbar sallah. To shi ma haka suka yi kusan kwana 10 suna yi. To ina san alakanta shi da wannan abu da magani a Dafci. Abu na biyu shine shi irin wannan yaki na ta'addanci hadde na tsarika noke, shi su ɗan kungiyoyin nan suna karantar yanayin da ƙasa ke ciki. A Dafci muna da labarin cewa karfin jami'an tsaro da ake nan yana da rauni. To ba mun mamaki bane wayannan mayaka suna karantar irin wannan, suna daukar dama suka irin wayannan hare-hare.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To majalla a gaida Hassan mai na kaina. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin kaddamar da gagarumin harin soja akan mahara da masu satar mutane da suka addabi jihar Katsina. Wakilinmu na Katsina Sani Shu'aibu Malumfashi ya ce umarnin shugaban kasar yana kunshe ne a cikin wata sanarwa da kakakin shugaba Buhari Malam Garba Shehu ya raba wa manema labarai a Abuja.
Sanarwar ta bayyana cewa runduna ta musamman ce za ta kai farmakin da zai murƙushe maharan da suka addabi al'ummomi a sassa daban-daban na jihar Katsina, kuma tuni su waɗannan dakaru na musamman waɗanda kuma sun ƙware wajen tsara dabarun yaƙi sun hallara abin nan na Katsina, inda suke ganawa a asirce da nufin tsara irin farmakin da za su kai wa sansanonin da aka tsara da kuma lokacin da za a kai wannan hari da nufin samun gagarumin nasarar kawo ƙarshen ta'addanci da ta'annatin da waɗancan mahara ke aikatawa a kulliyomi. Tani dai babban hafsan tsaro General Gabriel Oloni Sakin ya fayyacewa shugaba Buhari akan irin tsari da kuma dabarun yakin da yake son ya aiwatar don samun nasara. Har wa yau sanarwa ta kunshi sakon jimami na har-haren da aka yi ta kaiwa al'ummomi daban-daban a jihar a baya-bayan nan, inda shugaba Buhari ya ce ya ji takaicin aukuwar lamarin ga iyalan waɗanda suka rasa rayuka su cikin waɗannan hare-hare. Shugaba Buhari ya yi fatan Allah ya ji kansu da rahama, su kuma waɗanda suka samu raunuka suke ji a halin yanzu ya yi fatan Allah ya ba su lafiya. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Shabi Malumfashi, muryar Amurka daga birnin Katsina a Najeriya.
To madalla a gaida Sani Shu'aibu Malumfashi. A kasar Ghana kuma wata kungiya mai zaman kanta da ke kula da harkokin yanar gizo da kuma shafukan sada zumunta da ake kira Child Online Africa ta kuka akan barazanar da yara da matasa ke huskanta na gurbatar tarbiyya ta hanyar zuba hotunan batsa a yanar gizo da kuma shafukan sada zumunta. Ga dai Ridwan Abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da take magana yayin bukin ranar sadarwa ta duniya na shekarar nan, daraktan zattarwa na kungiyar Child Online Africa Awo Aidam Amenya ta bayyana cewa an samu ƙarin barazana wadda yara da matasa ke fuskanta a yanan gizo a dalilin ƙaruwar raraka a fuskar lalaci da fatauci harkoki na batsa, inda suke sa matasan nan su samar da hotuna ko bidiyon kansu tsirara ko cikin hali na lalaci. Hajiya Rahama Abubakar Jawandu jami'ar sadarwa ce da ta nakalci raraka da ke gudana ta yanar gizo, ta yi bayanin yadda haka ke faruwa.
Za a ga lokuta da dama an bar yara kansu suna gurguda su shiga can su fita nan kafin kankara su kansu sun je sun shiga inda bai dace ba. Mai yi wani alal misali ke uwa cikin bar mai yaro ko yariya waya ita kanta tana kallo sai daga kawai kwastam gashi domin kwastam sai daga sun sako maka wannan wato tallace-tallacen tasu, kuma iyaye kuma yana fitowa ga irin inda wuraren da muke shiga a cikin yanar gizo. kamata idan mun shiga wasu wuraren kawai mu goge su domin tunda yaranmu na amfani da wayoyin mu wasu kansu suna yin amfani ma da computer mu.
Sarkin Wangarawa Alhaji Umar Baba Isa darakta ne na shirin tarbiyyar yara na Majalisar Dinkin Duniya yayi sokaci akan abin da iyaye da hukuma za su iya yi don kiyaye matasa din fadawa cikin wannan tarko.
Yaro ya kamata yana karkashin protection ka, taimakon ka, kiyaye shi domin abin da ka sani bai sani ba. In ya dauki wani abin da kira ke cewa habit, in ka taimake shi ya adopt wani habit, ka ji mai ciwo. Shi sa idan kana kan internet, abin da za ka yi kamar da ka nuna in ka kare abin da ya fi kyau ka kashe wannan kuma babban maganar shine wane ne abokin ɗanka. Muna da local authority, shi yasa kowane unguwa akwai municipal, akwai district, mini kuma kowane wurin akwai abin da muke kira municipal security council.
A ƙarshe Hajiya Rahama ta ba da shawarar yadda iyaye za su rinka lura da abin da 'ya'yansu ke yi akan internet. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwana Abbas. To yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako dauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar.
Wasanni a takaice.
Soma labarin wasanninmu na ranar yau da hukumar kwallon kafa ta kasashen Turai UEFA, Union European de Football, wadda ta amince da cewa alƙalin wasar da ya jagoranci karawar da ta hada FC Barcelona da kasar Spain ko kuma Spain da Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa da Denis Etienne dan kasar Jamus ya jagoranta a ranar 4 ga watan Maris shekara 2017, wadda daga bisani aka lakabta da remontada ya tabka kuskure masu tarin yawa da hana kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ko PSG din kai ga wasanni na gaba bayan Barca ta lailaye su da ci 6-1. Kamin haka nan Paris Saint-Germain din ce ta kasar Faransa ta kakkabike Barca a Parc des Princes na kasar Faransa da ci 4-5. Ita dai hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai UEFA, Union Européenne de Football, ta zargi alƙalin kasar Jamus da nuna son rai da baiwa Barca cin daga kai sai mai tsaron gida kyauta da hanawa Paris Saint-Germain penalty, abinda ya hana PSG din kai ga wasa na gaba na kungiyoyi takwas ko kuma kar da final na shekara 2017 na wasannin Champions League, abinda aka kira da remontada UEFA, Union Européenne de Football, ta ci a wannan wasar PSG ce ya kamata ta je wasa na gaba. Kungiyar ta Paris Saint-Germain ta kasar Faransa ta shigar da kara ne gaban Union Européenne de Football UEFA bayan kashin da ta sha a hannun Barca da ci 6-1 shekaru 3 inda suka gabata, domin nuna rashin jin dadinta da makin amincewa da alƙalancin Denis Etienne dan kasar Jamus, wanda aka zaba a matsayin alƙali mafi kwazo a kwarewar teburin kakar kwallon kafa ta kasar Jamus ta shekara 2018-2019 a kasar Jamus a fannin alƙalancin kwallon kafa. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Olympique de Marseille OM ta kasar Faransa ta na fuskantar matsaloli a baya-bayan nan bayan ta rabu da daraktan wasanninta cewa da Zubi Zareta, mai horar da kungiyar ne Andres Villas-Boas ke shirin murabus daga tasa kujera, ko da yake shugaban wannan kungiyar ta kwallon kafa Jacques-Henri Hérault ya nemi da kocin Villas-Boas da ya tsaya a kungiyar tunda za ta buga wasannin Champions League a kakar wasannin kwallon kafa ta baɗi idan Allah ya kai mu. Haka nan ma shugaban na Olympique de Marseille ya ƙaryata raɗe-raɗen da ke cewa ai yana kan hanyar sayar da kungiyar kwallon kafa ta OM din ta Faransa da ke fuskantar matsalolin kuɗi yanzu haka. A dai wannan lokacin Luis Campos, daraktan wasanni na kungiyar kwallon kafa ta Lille ta kasar Faransa, ya yi Rabus da nasa mukami kuma ana tunanin ba mamaki idan aka gane shi ya kula a club din Olympique de Marseille ta kasar Faransa domin canjin tsohon director Olympique de Marseille Zubi Zareta da aji nasa mukami ita ko hukumar da yake kula da yin kididdiga da ma nazarin harkokin wasannin kwallon kafa ta duniya ta hiddo wata kididdiga a yau talata da tazana kungiyoyin kwallon kafa na duniya da suka fi yawan cin wasannin kwallon kafa a duk karawar da suke yi da tazarar ci uku ta farko ita ce kungiyar kwallon kafa ta Gibraltar ta Lincoln Red da ke cin wasannin ta sama da kashi 50 cikin 100 da tazarar cin kwallaye guda uku a raga amma mafi daukar hankali a wannan kididdiga shine irin yanda kungiyoyin FC Barcelona ta Spain da ta kasar Faransa Paris Saint-Germain ke kankaka a wannan kididdigar Haruna Mammana bago na birnin kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Niger
akai da Haruna Mammana bago to yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku tasirin azumin watan Ramadana
assalamu alaikum sunana Umaru Abubakar Adama Garam jamhuriyar Niger zan yi magana akan rayuwar matasa tu a wannan lokacin na azumi ya kamata ga ƴan uwanmu matasa su gane wannan lokaci ne lokacin azumi wata ne mai albarka wata ne mai alhurma duk lokaci da ya shigo da mutane suke zuwa su yi wasu abubuwa wanda ba shi ba ya kamata wannan watan fa da Allah ya farlanta shi a gare mu Allah ya ce wannan azumi da muke yi shine ya farlanta shi mu yi shi kuma wannan azumin shine zai sakanta mana abinda muka yi bai ga ma kowa ba ladan shi kenan tun matashi ya kamata ya sa ma zuciyar shi sanyi ya bi tarbiyyar da uwayen suka dora shi a kanta kai ya tsaya ya ringa abubuwa na barna duk abinda ya zamanto matashi zai zo ya zamana aikin alfahasha da zaman banza da barci da wasu abubuwa wanda ba su kamata ba ya kamata matashi ya tsaya ya bi uwayen shi kali ya kwanta ya zamanto ko shi sai barci sai lokacin shan ruwa tashi ya zai sha ruwa a yazo a gidan su uwayen shi akwai aikin da zai musu bayan shi akwai waɗanda suke matasan ne suna da halin da zasu ma uwayen su taimako su taimaka musu da wasu abubuwa amma sai kaga matashin yayi forget ya bar lamarin gidan ya bar uwayen ba ruwan shi da su sai lokacin shan ruwa yayi yazo ya ringa duba a bashi abin da suke amma kuma wani abin ma muna da akwai laifi na uwaye saboda akwai uwayen da suke tsarme ma yara gindi sai an kwambi kuma su ringa dora hannu aka iyaye su ne na horko da su tarbiyantar da yaro hal tarbiyyar da ta zamanto ya zamanto an gwada yaran nan misali ne wannan wata daya shine zamu nemi duniyar mu nemi lahirar mu a cikin shi wata ne wanda duk matashi a duniyar wannan ya tsaya yayi astighfari ya nema ma uwayen shi addu'a saboda sai ya ma uwayen shi addu'a tukun addu'a shi suke amsuwa saboda in an kwambi mu ne matasa manyan gobe
madalla yanzu ko ga Aisha Tusli ta dawo mana da takaitattun labaran duniya
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar cewa zai daina ba hukumar lafiya ta duniya WHO kuɗi baki daya inda har hukumar ba ta yi waɗansu muhimman sauye-sauye a tsarinta ba nan da kwanaki 30 a cikin wasiƙar da ya aikewa babban daraktan hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus Shugaba Trump ya zayyana hujjojinsa na daukan wannan mataki da cewa hukumar ta gaza nesan ta kanta daga kasar China a lokacin wannan annobar coronavirus.
Thomas Sauraro baki dan abinda Allah ya sauwake yake dan a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu miƙa ta'aziyya ga wakilin mu a Abuja Nasiru Adamu Elhikaya da Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa a jihar Gombe wanda aka yi jana'izarsa a yau. To Allah ya ji kansa da rahama ya kyautata makoma tare da sauran magabata. Yanzu a madadin Aisha Tusli da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan darin. Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.